أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة من سادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة دنتي غبا دكراتم منا عمدة الأحكام مولفة إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى منا تكن لتاهي واندي كمنا بياني أكن زكا mun tsaya a hadisi na 167 zan mu tashi 168 afwan yau kuma shine darasin mu na 42 a cikin wannan littafi muna yammacin litinin 17 ga watan Rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yi daidai da ɗaya ga watan uku da kalandar Bature 2020. Malam yake cewa an Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala laysa 'ala al-muslimi fi 'abdihi wa la fi farsihi sadaqa wa fi lafzin illa zakata al-fitri fi ar-raqiq walladhi fi muslim laysa fi al-'abdi sadaqatun illa sadaqata al-fitri. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi Kitabuz Zakat. Laysa babun laysa 'ala al-muslimi fi farsihi sadaqa. Babu sadaqa, babu zakka akan dokin mutun na hawa. Juz'i na biyu, shahi na 120, hadisi mai lamba ta 1463. Haka Imam Muslim shi ma ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabuz Zakat, babun la zakata 'ala al-muslimi fi abdihi wa farsihi. Babi wanda yake bayani zakka bata wajaba ba akan abin hawan mutum, ba dokin mutum ko kuma bawan shi. Juz'i na uku, shahi na 67, hadisi mai lamba ta 982. Hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Huraira, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, qala, yace laysa 'ala al-muslimi fi 'abdihi wala fi farsihi sadaqa. Lalle sadaka bata wajaba ba ko zakka bata wajaba ba akan mutum ba game da bawan shi ko kuma game da dokin shi. Kenan idan Allah ya sa kana da doki, kana da bayi guda 100, to wannan dukkan su zakka bata wajaba ba akan su ba. Haka idan ya kasance mutum yana da dawakai ko motocin abin hawa, dukkan su wa'annan in dai ba ana juya su bane ba suna kawo wani abu ba, a lokacin nan za a iya hudda kimar su a hudda mata zakka. Amma dai a ainihin karan kansu babu zakka a kansu. Kinai idan muka diba zan mu gani can ai mun yi bayani sunfofi wanda zakka take wajaba a kansu. Mun yi bayani muka ce da kai guda 8, guda 7 wanda guda 4 wanda malam yake mana bayani, yake ce mana bahimatul an'am, dukkan nau'ika na abinci na dabbobi. Shi kuma a kai idan muka koma suratul an'am, ubangiji yana mana bayani, yake cewa samaniyata azwaj, ko min ad-da'n isnaini wa min al-baqar min al-ma'z isnaini wa min ad-da'n wa min al-baqar isnaini wa al-dhakarain harrama am al-unsayn am ashtamalat hayyakay wa min ad-da'n isnaini wa min al-ma'z wa min ad-da'n isnaini wa min al wa min al wa min al samaniyata azwaj من الضأن اثنين ومن المعز اثنين الضأن سسوني كنان تمتمكيا المعز شكم سسوني وانن ديا اكو ديا اواجي yake cewa kenan mun samu sunfi nawa sunfi hudu sannan ya kawo albaqar sannan al-ibl da kai shanu suma sunfi namiji da mace sannan shanu suma namiji da mace kenan wannan sune aure guda takwas wanda aka halatta mana asune idan aka ce maka al-an'am asune ake iya hudda musu zakka kenan kuma bayan su jaki ne gare ka al-fadari ne gare ka kaji ne gare ka dukkan su wannan zakka ba ta wajaba akan su ba amma dai waɗannan waɗanda aka zano mana al-an'am in su ne wanda zakka take wajaba akan su sannan muka yi bayani muka ce duk abin da ƙasa take iya hutarwa da shi kenan abinci wanda ruwa za a yi ƙasa ta sha ko kuma mutun zai zo ya bayar ya yi barkuwar shi da kanci wani abu ya huto daga ƙasa wannan shi ma dukkan su ana hudda musu zakka sannan malai yake cewa da kai annaqadan wannan zinariya da azurwa kenan kudi yanzu wanda gare mu ana iya hudda musu zakka sannan kayan kasuwa su ma ana hudda musu zakka wa'annan su ne asnaf wanda ake hudda zakka a cikin su kenan kuma bayan su zakka bata wajaba ba shine nan malai yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar mana akan bawa ko kuma doki babu zakka a kan su koda sun kai dubu koda sun kai adadi bila adadi sannan yake cewa wa fi lafzin na daga wani lafazi illa zakatul fitr fi raqibi sai dai shi bawa ana iya hutar mai da zakkar kono ita ce zakkar da mutum da zai hudda bayan karshen azumi wanda zai karanta kasance mai tsarkaka ce da duk abin da ya aikata a cikin wadda cikin azumin shi da yi guda 30 ko kuma guda 29 yace wa fi alladhi fi muslim na daga lafazin imam muslim laysa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr akan bawa babu wata zakka da za a iya hudda mai sai zakkar kono zakka azumi a shine kadai za a iya huddawa mutum za a iya huddawa bawa zakka kenan idan muka diba hadisin yana mana takaitaccen bayani akan abubuwan da ya kamata a hutar da zakka kenan duk abin da yake abu ne wanda muke aiki da shi wannan babu hira a hudda mai zakka amma dai kuma bayan su wannan sunfin nan guda hudu da muka zana dukkan su zakka ta wajaba akan su bawa da doki babu zakka akan su sai dai zakkar kono da ake huddawa bawa kenan idan muka dibibi hadisin zan mu gani abubuwan da yake karantar da mu wannan hadisin lalle zakka bata wajaba akan bawan da yake yin hidima kuma ko kuma dokin da ake yin hidima da shi ko ake hawa ake alfahari da shi kenan wannan shi shine kenan zakka akan su bata wajaba kuma idan muka diba zan mu ga hadisin yana tabbatar mana lalle zakkar kono wajiba ce ga kowane bawa amma dai shi a ainihin karan kanshi bawan a hudda shi zakka wannan bata wajaba ba yake kuma idan muka sake diba hadisin zan mu gani dukkan abinda aka saye shi diddan ayi amfani da shi to babu zakka a cikin shi misalin mutun ya saye motocin shi diddan ya ringa hawa to wannan in Allah ya sa sun kai kiman miliyan 50 miliyan 100 to babu zakka a kanta sai dai idan ta kasance tana neman kudi ne wannan juyawar da ake yi abinda aka samu to ana iya hudda mai zakka amma dai duk abinda aka saye shi diddan a amfana da shi misalin mutun ne ya saye gidan shi diddan ya zauna a cikin shi to babu zakka a cikin shi duk abinda mutum zai saya duk dan ya amfani da shi to babu zakka a cikin wannan al'amarin kenan zakka bata wajaba akan wannan saboda ai idan muka riba zan mu ga dukiya ce wanda bata karuwa bata habbakuwa dukiya ce wanda take wuri daya amma dai su kuma wannan urudu tijara dukiya ce wanda ake jujjuya ta kullum ana tunanin ta karu kenan ashi ya sanya aka wajabta zakka a cikin shi kuma wannan ba wajabta zakka a cikin shi ba yadda kasancewar da kai malaman da suke tahiji da suka tahi suka kawo hujja akan wannan kasancewar addini ya ce shari'a ta ce a'a duk abin da bai habbakuwa duk abin da ba iya juya shi ba a hutar mai da zakka ba suka tahi akan hatta da kayan kawa zinariya da azurwa da mata suke dauka suke kayan kawar su suke ajewa a gida wanda kurum sai lokacin kawa suke sanyawa su huto da shi shi ma ba sai an hudda mai zakka ba amma dai wannan ya shawo banda mazhabin jamhurin malamai akan dalilai da suka kawo akan lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatarwa mata da su rinka hutar da zakkan dukiyoyin da suka ajiye a gida wanda suka taskance na kayan awansu shi kuma a lokacin nan suna kawani da zinariya ko kuma da azurfa kenan ita zinariya da azurfa koda mutun ya ajiye su in dai sun kai kima koda ba a juya su to wajibi ne sai an hutar musu da zakka kenan wannan shi shine hukunci kenan dukkan wani abu umuman dukkan wani abu wanda ba iya juya shi a samu wani kudi akan shi abu ne wanda ake amfani da shi yau da gobe babu zakka akan shi amma dai istisna aka kebance zinariya da azurfa ko da mutun ya saye ta ba wai dan ba dan yayi kasuwa ba da ita ba ya saya dan ya aje ko mata sun saya dan su ringa kawa da ita to wannan wajibi ne idan ta kai kima a fitar mata zakka wannan shine fada da malamai wanda suka tafi akan shi kenan idan muka diba zan mu gani wannan ita ce shari'a ubangiji yayi wannan abun dan shi mai kudi a dan hudda wani abu a daga cikin duke shi wanda bai san da an hudda ba shi kuma talakkan da bai da ya samu ya san eh daga hannun wani ta zo zai kauna da soyayya zata shiga tsakanin su mafi yawa idan ka ga mutum ana cewa ana dinawa gidan shi zaka gani to bai bada haƙin dukiyar shi mafi yawa haka dai barayi suke faɗa suke cewa bai bada haƙin dukiya da yana bada haƙin dukiya da asara da bata hawo kanshi ba Allah da ya tarda mu kenan umuman kalkashin wannan hadisin zan mu gani zakka batta wajaba akan bawa ko kuma wannan abun hawa ko kuma abin da ake amfani da shi na yau da gobe a cikin gida abin da ake hutar mai da zakka shi shine abin da ake habbaka shi abin da ake tunanin kullun a samu riba akan shi Allahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba malaki ce al hadisu tasi wa sittuna ba'da al mi'a hadisi na 169 yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala al ajma'u jubar wal bi'ru jubar wal ma'dani jubar wa fi rikazi al khums wannan hadisin imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabuz zakat babun fi rikazi al khums babi wanda yake bayani akan duk abin da aka yi tsin aka same shi a cikin ƙasa aka hutar da shi ar-rikaz shine abin da aka zo wani yazo ya binne shi bayan wansu shekaru an manta da shi wani yazo ya tsince shi wani yazo ya samu wurin da aka binne ya dauke shi shine ake kira ar-rikaz to shi kuma zakkar shi ana hudda al-khums en sankim ake hudawa za a kasa abin da aka samu sai a dauki daya a bada shi fi sabilillah a bada shi a matsayin zakka idan muka diba juz'i na biyu shahi na 130 hadisi mai lamba ta 499 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul hudud babun babu jurhul ujama'i wal ma'dani wal bi'ru jubar babu wanda yake bana bayani duk abinda dabba ta bannata kuma da duk abinda wannan mutun ya shiga cikin rami na kwaso wata wani arziki ya rasa rayuwar shi kuma ko kuma mutun ya shiga cikin riziya mutun ya shiga cikin riziya ta halaka shi to hakika babu wani ramuwa da za'ai babu wani zamana akan haka idan muka diba juz'i na biyar shahi na 127 hadisi mai lamba ta 710 hadisi ne wanda aka samo shi daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi qala yace al ajma'u jubar bannan da dabba da za ta yi to babu ramuwa a kanta dabba ce mai dabba ya tsare dabbar shi ta samu ta warware ta tafi ta yi banna to hakika babu ramuwa akan wannan abu wannan ita ce hukuncin shari'a amma dai nan malamai sun kawo kaidi idan ya kasance ko da rana ne ya sake ta jiwo ya san da ya sake ta ta taita banna kuma ya sani da tana iya huta ta yi bannan nan to ramuwa tana kan shi wanda shi mai dabba ko kuma daddare ne bai kulle ta ba ya sake ta a cikin gida tana wannan ta ketara ta tafi ta yi banna hakika sai ya biya amma dai dabba ta zo wucewa ta yi banna to babu ramuwa akan mai dabba ko babu wani abu akan dabba shine nan manzo Allah yake cewa al-ajma'u jubaru duk bannan da dabba za ta yi al-ajma' shine jam'u na ajam al-ajma' jam'u al-ajam al-ajam shi shine mutumin da baya magana shi sai ya suka dauke shi suka dora ma dabba ake kiranta al-ajma' kenan dabba duk dabbar da za ta zo ta yi banna to babu ramuwa akan ta yake cewa wal bi'ru jubar haka duk abinda rijiya za ta hadi zata halakar da shi ma babu ramuwa mutum ne ya saki yaran shi ya tafi ya hada rijiya ya mutu a cikin rijiya hakika ba a yin yaran ba ya zo ga wurin mai rijiya bai ce a'a ai sai ya bashi jinya yace to babu komai akan shi yake cewa wal ma'adani jubaru, mutum ne ya shiga cikin kogo inda ake tono wani abu, sai rihin sai ya shige da shi ya mutu a ciki, shi ma babu wata ramuwa a kan shi, babu wata diyya da za a dora a ce a tilas sai an yi kaza ko kuma makamancin haka. Zan mu zo mu yi bayani tafsilin akan maganganun malamai, a wani hali ne babu ramuwa, a wani hali ne kuma ake samun tilas sai an yi ramuwa akan haka. Sannan manzo Allah yake cewa wafir rikazi al khums, duk abinda aka samu aka tsince shi, ar-rikaz shi shine duk abinda aka binne shi, wani ne dukiyar shi ce yayi ya binne, da ya binne sai ya barta, ayi aka manta da ita bai sake waye wannan dukiyar ba, sai wani yazo ya tarar da kasar sai ya rami, yana ramin sai ya tarar da dukiyar, shine ake kira ar-rikaz. Bambance shi da al-ma'dan, al-ma'dan shi shine wurin da an san da dukiya wani ne tayi ya haka ya samu ya hutar da dukiyar shi. Shi kuma ar-rikaz shi shine abinda baka tazo baka tsammani, kurum ko ka sai wani hili ne an tafi ana foundation, kurum kaga aka ga wani akwati siye da dukiya, wannan ba hira wata a zo a ringa tigiya ko wani ya bar ba san mana wani ne ba, yanzu hilin yanzu mallaka kace, kenan sai ka dauka a ciki zaka hudda haƙƙin addini haƙƙin shari'a, shi shine ka hudda mata al-khums, shine hukuncin da manzo Allah yayi, kenan zaka dauki in sankiyam ka hudda. Mafi yawa idan malamai sun ce ar-rikaz shi shine abinda aka binne shi a jahiliya, a tantan da kurum wani ne yazo ya binne wata dukiya kuma aka manta da ita, wani ne ya tsince ta, wani sai ya same ta yana aikin shi ya samu wannan dukiya a kasa, shi shine ake ce mai ar-rikaz, bambancin shi kenan da al-ma'dan. Kenan shi hukuncin shi za a hutar da me, za a hutar da yan sirkiyan al-khums. Kenan idan muka diba hadisin zan mu gani lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana dubban nan da dabba da zata tahi to babu ramuwa akan mai dabba, sai dai idan ya kasance shi mai dabba shi ya tura dabba shi ta tayi wannan bannan, idan an tabbatar e wannan bannan da tayi to hakika mai ita shi ya tura to ramuwa ta koma kan shi, sai ya yi zamani in abinda duka aka lalata. Misali mutum ne yana da dabbobin shi kuma bai sanya su ba a cikin wani shimge ba, na yanda ba sa hutu ba su tayi su ma masu gona kai banna ba, sai ya sake su haka suka shiga suka yi barna da dare, idan an zo da sahi aka yi bincike shin wannan mai dabbobin ya sake su ne haka ko kuma ya rirrike su wani abu barci ya dauke shi, suka huta yana gadin su kullun, an tabbatar da yana gadin su kurum, yau aka sine aka samu dabbobin suka kubce mai suka je suka yi barna, to babu wata ramuwa akan shi, amma dai inda gangamne hakika sai ya rama. Sannan manzo Allah yake cewa idan muka diba hadisin zan mu gani lalle manzo Allah yana tabbatar mana duk abin da rijiya ta hade shi ko ta hallaka shi ko kuma wurin da ake tono wani abu shi ma wurin ya rubuta da mutun ya hallaka, hakika babu wata ramuwa akan shi, sai dai idan ya kasance kamar misalin shi mai rijiya ya tabbatar da wannan rijiya idan an shiga, idan ana hakatta tana rubutawa da mutun tana kashewa, kuma ya kirawo mutum ya ce a wane zo ka mun aiki, kuma bai ba mutumin labarin ba wannan rijiyar tana kashewa ba, ya zo ya sanya shi, idan aka tabbatar da haka to hakika sai ya biya diyya. Kenan za a bibi abu da sanin shi ne ko kuma ba da sanin shi ba, amma dai in ba da sanin shi bane ba wani ya zo ya fada ya mutu ko kuma wani yana aiki ne ya samu ya ganganci a cikin aikin shi rijiyar ta kashe shi, to hakika babu wata diyya da za a biya. Sannan kuma idan muka diba hadisin zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar mana duk abin da wani ya tono shi daga kasa, dukiyar wani ce ya ajiye aka tono bayan wani lokaci, hakika za a hudda mata al-khums, shine yan sankiyam, za a raba dukiyar gida biyar a hudda kashi daya a bada shi fi sabilillahi, a bada shi ga wanda suka cancanta a bada su. Nan kalkashin haka zan mu gani lalle malamai suna bayani kamar Imamu Sana'ani yana cewa malamai sun kebance idan an ce rikaz shine abinda wani kahuri ya tafi ya binne a cikin jahiliya shine kadai zai iya daukan rikaz, yake cewa amma dai kuma da ko wanda suka tafi suke cewa idan an ce maka ar-rikaz shine abinda aka same shi a wata kasa wanda ba rayayya ba, idan an ce kasa ba rayayya wanda ba mallaka kowa ba, wani ne kurum yanzu yazo ya dauki kasar nan yace a daga can zuwa can ta koma mallaki na zan gyara zan ringa noma ko zan gyara zan yi gida na idan lokacin da yana gidawa ya samu wannan abin shi shine ake ce mai arrikaz to a lokacin nan zai hudda mai al-khums idan kuma ya kasance kamar wannan abin da tuntuwar da ya samu wannan arrikaz din da ya samu ya kasance wata kasa ce ta wa'ansu mutane misali an san kasar wannan wurin kakan wane ne sai tuntuwa anan sai yana rami yana daidaita wurin sai ya samu wannan arrikaz wannan duki a cikin kasa yace to a wannan lokacin ba a kiraye ta ba arrikaz ba sai dai a kiraye ta tuntuwa saboda an san masu kasa kenan zai tahi haramun ne a gare shi ci wannan dukiyar sai dai ya tahi ya nemi jikokin wannan wanda asalin kasar tashi ce ya mika musu dukiyar su shi tasarrufi da dukiyar su kenan dukiya ta koma dukiyar gado amma dai ba a san wannan kasar ba a san mata wace ce ba mutum ya zo kurmi ya samu yana gyara kasar yana so ta koma tashi ya samu wannan kasar to hakika ya ta zama tashi misali mu dauka kawo bayan gari wuri ne wanda ba a taba yin gona a wurin ba sai ka tahi aka saida maka kana rami kana daidaita gidanka kurum sai ka samu wata dukiya a ciki Allah sa dukiyar ta kai miliyar 100 to wannan dukiyar ta kace kurum zaka kasa ta gida biyar ka hudu daya ka bada fi sabilillah ka bada ga wanda suka tantanta su ci wannan kasar kenan shi kuma idan ya kasance wannan wurin mun sani a wannan gona suwa na ci akai titirbon sai aka saida kai ka samu wannan wurin a ciki ka samu to hakika baka da hurumin ka ci wannan dukiyar sai dai ka maida ma jikokin shi su ci wannan dukiyar kuma idan muka diba hadisin zan mu gani ita arrikaz misalin kamar tana kamuntacceniya da alfai kwanan baya mun yi bayani menene alfai shine dukiyar da aka gano mutota aka tahi yaki ba a gwabza ba mutane suka bar dukiyoyinsu suka tsere suka bar garin aka dauko wannan dukiyar ana bada ta ne ga sunfi gudanawa shine a cikin wannan hujrat ne ko hashr ne lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim ma afa Allahu ala rasuli minhum fama ujibtu alayhi min khaylin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu alimun hakim ko ma afa Allahu ala rasuli minhum وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل تمكم سما ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وأن أبنجي جزان من السسوني وأن أكبا داما أكبا سداما ستدوكي ياتا الفيل أبنجي زيدا مزيش سنن فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وإنن سسوني واندا سكي إيه تندوكيا تألفين kenan nan idan muka diba zan mu gani shi arrikaz din nan kamar yana kamanceceniya da alfayye saboda idan muka dauka zan mu gani sarrafa shi da ake yi ita ai zakka sai ta kai misabi sai ta kewayo shekara sannan ake hutar da ita shi kuma arrikaz kai tsaye za a hudda mimi za a hudda al-khums kai tsaye daga lokacin da aka tura ka da aka same shi to za a hudda in sankiyam kuma bayan shi kuma ba sai ba bukata a ce he ta kai nisabi ko da Allah sa adadin kamar jika 100 ne ka samu to hakika kai tsaye kurum zaka hudda in sankiyam ka bada kenan shine nan mallam yake cewa dan muka diba zan mu gani tana kamanceceniya da alfai wurin rabanta saboda mi banan bata yi kamanceceniya da zakka ba saboda ita zakka ta dauki wa'ansu huskokin zakka shine he ta cika hisabi kuma sai ta kai shekara shi kuma wannan lokacin da aka same shi lokacin nan za a bada shi kuma ba a bukatar ya kai hisabi kuma abinda ake huddawa za a hudda khums ita kuma zakka ko kuma a rubuta a hudda nisful ushr ko kuma al ushr kenan zan mu gani ya sha wan banda wannan kenan zan mu ga bayanin nashi idan mun karanta hadisi ne ga zan mu ga tukwamakon bayani akan arrikaz ko kuma washu bayani akan shi babin da hadisin kenan baya babin zan mu gani ya takaita ne akan bayanin arrikaz shine kenan shi kuma zakkar shi abinda ake hutar mai shi shine al-khums wallahu ta'ala a'lam حديثي نجبا ما ليك تيو الحديث السبعون بعد المئة حديثي نا سبعين باين حديثي ندعي yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu qala ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama umara ala sadaqa فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراءه واعتاده في سبيل الله وأما العباس فهو علي ومثلها ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل سن أبيه وأن حديث إمام البخاري يهتر لشيئتين كتاب الزكاة باب قول الله تعالى وفي الرقاب باب وانديك من بياني أكم هدو وبنجيجي سبحانه وتعالى وفي الرقاب أنا هتر مسجد زكاة yake cewa juz'i na biyu shahi na 122 hadisi mai lamba ta 1468 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin kitabu zakat babun fi taqdimiz zakati wa man'iha babi wanda yake bayani akan bayar da zakka kuma da hana zakka juz'i na uku shahi na 68 hadisi mai lamba ta 983 hadisi ne wanda aka same shi daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ba'sa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama umara ala sadaqa manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya tura Umar diddan ya tahi ya dauko sadaqa ya amso zakkan mutane ya kawo a kwatsa a cikin baitul malin musulmai fa kai fa qila sai aka ce mana ibn jamil lokacin da yake neman a bashi zakkan nan ibn jamil sai ya ce ba ya bada wannan zakkan ba wa khalid bin walid shima saifullahi alislam shima yace a ba ya bada zakka ba wal abbas shima abbas ammun nabi sallallahu alaihi wa sallama babban manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi shima ya hana bai bada zakka ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي aka zo aka bayo manzo Allah labaran abin da ya wakana dawane sun kisa bada zakka sai manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa mayan qimu ibni jamilin ai ba wani abu da ya hana ibni jamil ya bada wannan zakka illa an kana faqiran fa sai ya kasance talaka ne fa agnahu Allah ta'ala sai Allah ya arzuta shi babu shi ne sawa badawa ba yanzu yana ganin yaunin dukiyar nan ga wahalar da aka sha aka tattara kuma a ce in dauka in bada ta kurma haka ta dahi yace a shi sai ya manzo Allah yace a shi ibn jamil ba komai bane ba talauci ya mai yawa kuma yanzu kuma arzikin yazo yake gani a ya za a iya dauki wannan dukiyar ya bada shi ne illa fa illa talaka kenan yake cewa wa amma khalid amma dai khalid fa innakum tuzlimuna khalid shi khalid abin da yasan ya yake ba ku zakkar shi yace saboda kuna zaluntar shi yake cewa wani irin zalunci ne kuke ma khalid yake cewa faqad ihtabasa adra'a hadiga khalid ya sanya dir'in shi dir'i sarkar shi yace wa atadahu fi sabilillahi da kayan yakin shi a tafarkin ubangiji shi duke shi da yake samu ba noma yake yi ba kiwo yake yi ba shi in ya huta ne an tahi yaki abinda aka ganin to a bashi kuma wannan duk abin da ya samu da takobin shi da kayan yakin shi da silken shi dukkan su ya sanya su fi sabilillahi kina wannan shi yake tabbatar mana duk abinda aka sanya shi fi sabilillahi babu zakka akan shi dukiya Khalid dukiya ce wanda shi karan kanshi ya sanya kanshi fi sabilillahi haka kayan shi ya sanya su fi sabilillahi kinan babu zakka akan su ku shaha mai lahiya saboda idan ku amshi zakkan shi kun zalunce shi yake cewa wa amma al-Abbas amma dai kun ga Abbas babfara yake cewa fahiya aliyya wa misluha zakkar shi tana kaina kuma da makamancin ta nan menene ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zakkar shi wannan shekara kuma da ta wannan shekara kenan shi ku shafa mai lafiya kenan wai ba sun hana bane ba shi dai mai laifin shi shine ibni jamil saboda shi Allah arzuta shi kuma yanzu yana ganin ba ya bada wannan dukiyar ba yake cewa summa qala sannan manzo Allah yake cewa ya umar ya kai umar amma alimta anna amma ar-rajul sunu abihi shin umar baka sani ba wai babban babban mutum kwatam kwacin uban shi ne ai da shi da shi in uwa ɗaya uba ɗaya ne ko kuma uban su ɗaya ko kuma uwar su ɗaya kenan da shi in duka ciki ɗaya abu ɗaya ya same su kenan shi ma matsayin uba yake bai shine nan manzo Allah yake fadakar da Umar ai Abbas ɗin da kake gani da shi haka ma'ahina ne sinu abihi ai babban mutum kwatam kwacin uban shi ne yana kamanceceniya da ma'ahin shi kenan idan muka diba hadisin kalkashin abubuwan da muke iya karuwa da shi muke iya dauka shi shine mashru'iyyar aika mutun amsar zakka shugaba yana iya daukan wani wani kai zakka ringa zuwa wuri kaza da wuri kaza kana dauko mini zakka kana zawa ana raba ta a ga wanda suka cancanta a bada su kuma idan muka diba hadisin zan mu gani da kai halaccin kai kuka akan wanda ya hana zakka an dora ka kasance kai kai ne mai zuwa amsar zakka wa'ansu suka hana zakka to kai kokari ka kai kukan wa'annan mutanen zuwa ga manza zuwa ga shi wannan shugaba saboda cecesu ce za a yi cecen duke su ce za a yi sannan idan muka diba kuma kamar idan muka diba zan mu gani wannan cecen ya kamata ya zama halak da dukkan wani wanda yake aikata wani abu wanda bai dace ba ana iya kai karan shi zuwa ga shugaba shugaba ya san ya dauki mataki akan abinda yake aikatawa kuma idan muka diba zan mu gani munin wanda Allah ya bashi dukiya yace ba ya ba da zakka ba wannan yana da ya shiga ya kai kanshi cikin halaka kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle da kai wa'ansu abubuwa duk abin da aka jingine shi aka sanya shi akan tabarkin fi sabilillahi haqiqa babu zakka akan shi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan Khalid bin Walid kuma idan muka diba hadisin zan mu gani da kai halaccin jinkirta zakka gabatar da ita kamun lokacin ta kamar yanda manzon Allah yake cewa ya bashi kuma ya kara mai ya bashi ta shekara biyu kenan ba sai kun amsa ba a wannan lokacin ba ba sai kun amshi zakka ba a hannun Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma lalle babu wani abin da zai iya hana mutum idan an tayi zakka idan an tayi amsar zakka ya ki bada zakka sai dai wani uzuri kenan shi nan manzon Allah dukkan su uzuri ya ba su amma dai shi na farkon uzurin shi ba amsashe bane ba amma dai su guda biyu uzurin su amsassu ne kuma idan muka diba hadisin zamu gani da kai girmamawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa babban shi kuma haka ake so ga kowane musulmi babban shi ya kasance yana girmama shi ya dauke shi a matsayin ma'ahin shi sai dai idan ya kasance kuma mutumin banza to a lokacin nan an baka dama kai tar da Allah wadarai da al'amarin shi wallahu ta'ala ala sai hadisi na gaba hadisi na 171 yake cewa ana abdullahi bin zaid bin asim al-mazini radiyallahu anhu qala lamma afa allahu ala nabini ala nabihi yawm hunain qasama fi an-nas wa fi al-mu'allafati qulubi wa fi al-mu'allafati qulubihim وفي المعلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فعلفكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنوا قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمنوا قال لو شئتم لقلتم جئنا كجئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Maghazi babu ghazwat al-Ta'if fi Shawwal sanati 80 qalahu Musa bin Uqba babu wanda yake bayani akan yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi na garin Ta'if a watan Shawwal shekara ta 8 wa Uqba Musa bin Uqba shi ya hada haka yake cewa idan muka diba juz'i na biyar shahi na 175 hadisi mai lamba ta 400,430 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin Kitabuz Zakat babu i'ta'i al-mu'allafati qulubuhum babu wanda yake bayani akan bayar da mu'allafati qulubuhum wanda zakatun su ga sunan sun shigo musulunci amma dai su tabbata a cikin musuluncin ba ko kuma zakatun su suna wajen musulunci amma dai suna mu'amala tare da musulmai ana fadayin su shigo cikin musulunci wannan sune ake kira da al-mu'allafati qulubuhum juz'i na uku shahi na 108 hadisi mai lamba ta 1061 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Asim bin Umar bin Auf bin Mu'min bin Mabzul bin Mazin al-Ansari al-Mazini an-Najari al-Madani yana daga cikin tabaka ta farko na daga masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma malamai sun tabbatar lalle yana da ya abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma dan uwa ne ga Habiba. Habibu shi shine wanda Musailama ibn Kazzab lokacin da ya kama shi yanka shi gida biyu, ya raba shi gida biyu. Dan uwa ne ga Habibu wanda Musailama ya yanka shi, kuma yana daga cikin wa'inda suka rawaito hadisin arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kuma an yi yakin Uhud da shi, duk da kasancewa an samu sabani shin ya halarci Badar ko bai halarci Badar ba, amma dai wada mafi rinjaye ba yi yakin Badar tare da shi ba. An yi yakin Uhud da shi, an yi Khandaq da shi, an yi sauran dukkan yaƙiƙika tare da shi, tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kuma lokacin da aka zo yakin Yamama, yana daga cikin da shi da wani wanda ake ce mai Al-Wahshi, suna da su da yana daga cikin wanda ya kama mu Al-Wahshi suka kashe Musailama al-Kazzab saboda daukan fansa akan kashe dan uwan shi Ibe. Idan kuma ya mutu a shekara ta 63, kamar yanda Imam Zahabi a cikin Siyaru Alamin Nubala juz'i na biyu shahi na 377 ya kawo bayanin shi, haka shi ma Imam Bukhari ya kawo bayanin shi a cikin Tarihul Kabir juz'i na biyar shahi na 12, yake cewa lamma afa Allahu ala nabihi yawm Hunain, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu dukiya ta ganima, lokacin da ya tahi yakin Hunain. Yakin Hunain an yi shi ne bayan fatahu Makka shekara ta 8 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ga dukiya an samu a lokacin nan, mai manzon Allah yayi qassama fil nasi, sai ya raba wannan dukiya a cikin mutane, wa fil mu'allafati qulubuhum, da wa'inda zakatan su ga sanan su bu tabbata a cikin musulunci ba, ko kuma zakatan da ake so su shigo cikin musulunci, sai ya dauki wannan dukiya sai ya meka musu. Saboda daular duniya bata dawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba, ya dauka mutanen da ake tunanin ana tare da su ga sanin tunda ayyakin Hunain, idan muka diba zan mu gani da kai Banu Saqifa da suka zo suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka yakin da su, su kuma mafi yawan su sabbin shiga musulunci ne. To wannan idan an zo an yakin bu sambo wani abu ba, zaka gani zakatan su bata tabbata a cikin musuluncin ba, amma dai dan kudayin wannan duniya zaka gani mutun ya kama abu sosai. Yana daga cikin abin da ya kama muni daga karatu, lokacin da ana cewa a tafi a tayi a yi karatu, a tayi a tayi jami'a sai, yana daga cikin abin da bai taba shigowa daga cikin raina ba in tafi in yi karatu a can ba, saboda wurin bai muni ba. To akai muka tayi muka yi tasiri sati daya na biyu, ana cewa in koma in koma na ji koma, sati na hudu da na koma sai aka ce mana mu tayi mu amshi mina, da na ce na amshi kudi ya da na amshi bursu ita, na ce a to dan ma bursu in ma ai na tsaya in yi karatu. To shine wannan al-mu'allafatu qulubuhum, wanda ga sanin zakatan bisa so su zamuna, amma dai dalilin wannan dan amfanin da za su samu na daga rayuwar duniya sai zuciya ta yarda ta zamuna a wannan, to shine na ake kiran su al-mu'allafatu qulubuhum. A can cikin suratu tauba yanzu na daga cikin mutanen da Ubangiji ya zana mana wanda suna iya cin dukiya ta zakka, al-mu'allafati qulubuhum. To nan gashi nan manzo Allah ya dauki dukiyar ganima ya ba su, saboda me? Saboda shi gashi nan ya shigo musulunci, amma dai zuciyar shi tana kirda da wannan abin da aka saba yi, ko ya saba kashe hanya yana daukan dukiyar mutane, ko ya saba yin wani abu na haram wanda yana samun dukiya, amma dai gashi nan ya shigo cikin musulunci an dauki dukiya an bashi, kenan zuciyar shi zata samu tabbatuwa a cikin musulunci. Ko kuma wanda ana tare da shi ana mu'amala da shi yau da gobe, Kirista ne ko kahuri ne, ana mu'amala da shi yau da gobe, yana mu'amala tare da musulmai, to sai a ce mai to wane ga kaza, a ringa kyautata mai, saboda har ya tabbatar da zuciyar shi ta nutsu da musuluncin nan ya shigo cikin musulunci. Wa'annan su ne ake kiransu da al-mu'allafatu qulubuhum. To manzo Allah da ya raba wannan dukiya sai ya dauki wa'ansu mutane ya basu, kuma da wa'inda suke zuciyar su tana nan bainal islam wal kufr, ya dauki dukiya ya basu. Walam yu'tal ansara shay'an, bai dauki ba wani abu ba ya ba mutanen Madina ba, wannan dukiyar da aka kasa ba a ba ba da suka amshi bakuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a garin Madina ba. Fa ka annahum wajadu fi anfusihim, kamar kace sun samu wani bakin ciki a cikin ransu, gashi nan an zo an yi wahala da ku, amma dai kuma an raba ba buku buku samu komai ba, kuma ku kuma ku kunyi kowa haƙƙi a cikin wannan dukiya, saboda kun zare takobin ku kun shiga an gwabza an samu wannan dukiya, kenan kuma kuna da haƙƙi akan ta, amma dai aka hammasha ku ba a ba ku komai ba. To wannan yana daga cikin yanayi na mutum, in an mai haka to ran shi ba ta yi kyau ba. Gashi nan manzo Allah ne ya haka, amma dai sai suka samu wani kumci a cikin ransu, wani bakin ciki ya kama su. iz lam yusibhum ma asaban nas saboda abinda aka bayo mutanen su ba a basu su mutanen Madina fa khatabahu a lokacin nan manzo Allah da yake yanayin da suka shiga ciki sai ya hawo munbari sai ya musu khutba fa qala sai yake cewa ya ma'sharal ansar ya ku taron mutanen Madina al aus wal khazraj alam ajidukum dulalan fa hadakum Allah bi shin bin same ku ba ta tuba Allah ya shiryar da ku tare da ni ba albarkatin zawata Allah ya shiryar da ku an yi haka ko ba yi haka ba haka ne yake cewa wa kuntum متفرقين فألفكم الله بي هم كسنتي أو واتي الله يهدى كاونم كدا البركة الزواتة هلوكة إن أوس دا خزرج هيدا سكي شكرا أربعين باس غامو تيزي غاسنن غا جيران أوس غا جيران خزرج سنة كلن كلو أما دي شكرا أربعين أكي با غامو تيزي دوبون أبن ديتا شي أنك كشي تورنزا الله ديزوي هدى كاونم سو sani ba a cikin riwaya ku riwaya da gare ni ta Imam Bukhari da kai wa alatan fa agnakum Allah bi anan ni banna da shi da kai shanan nan babu nan banna da shi yace wa alatan fa agnakum Allah bi kuna same ku matalauta kuma Allah ya arzuta ku albarkaci na dalili na Allah ya arzuta ku an yi haka ko ba ai haka ba sai kullama qala shay'an duk lokacin da manzon Allah yace wani abu qalu Allah wa rasuluhu amanna duk lokacin da manzon Allah ya faɗi musu haka sai su ce Allah da manzon shi kadai suke iya mana gori haka ban mu da komi muna cikin bata ka zo ka shiryar da mu muna cikin muna nan muna ta hayaniya tsankanin mu da ƴan uwan mu ka zo ka hada kawo da mu muna matalauta albarkacin ka muka samu yalwa muka samu arziki yake cewa wa qala ma yamna'ukum an tujibu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bakin abinda kadai suke cewa Allahu wa rasuluhu amanna Allah da manzon shi kadai suke iya mana gori sai manzo Allah ya ce musu ma yamna'ukum an tujibu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam miye zai hana ku amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan tambayar da yake muku ya tambaye ku shin haka ne ko ba haka bane ku hadi ku ba da amsa mana a lokacin nan suka ce Allahu wa rasuluhu amanna Allah da manzon shi kadai suke iya mana gori akan wannan ni'imar da Ubangiji ya mana yake suke cewa manzo Allah yake cewa law shi'tum da kun ga dama ku mutanen al-ansar la qultum sai ku ce ji'ina ji'tana kaza wa kaza ka zo mana haka shinan rawun hadisin bai bayyana ba amma ni da kai riwaya da ta bayyana lalle manzo Allah ya faɗi musu abinda su suke tunani su faɗi manzo Allah ka zo mana kai daya da kai da abokinka mun baka mafaka ka mana kaza an can an kore ka mun baka makoma mun baka dukiyar mu mun raba komon mu ai manzo Allah he da imimita musu yace ai da kun so da he ku ce mana ai kun mun maka kaza manzo Allah mun maka kaza kenan su ma manzo Allah gori akan abinda suka yi me yake cewa ala tardauna shin bu koyar da ku mutanen al-ansar an yazhaban nasu bishati wal ba'ir mutane su dauki kananan dabbobi su dauki raƙun masu tahi da su a zo gashi nan an kawo dukiya an dauki kananan dabbobi da manyan dabbobin da raƙun ma an dauka an ba ma mutane su tahi da shi wata zahabuna bin nabiyyi ila rihalikum hukuma ku koma da annabi zuwa ga gidajenku ku koma da annabi garin Madina miye daular duniya bu koyar da ba su mutanen waɗanda suka zo suka kama mana aka zo aka yi yakin sabbin shiga musulunci a ba su wannan kayan daular duniyar da ku koma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidajenku wannan yayi kuwaye gari a cikin garin Madina karawo awaki gashi nan burtik suna yawo da raƙun mu a cikin garin Madina suna bin gida ko kuma kuwaye gari manzon Allah yana kewayawa a cikin ku a cikin garin Madina wannan yayi yake cewa laulal hijra in ba dan hijira ba fadala da Ubangiji ya baiwa hijira idan mutun ya taso daga idan muka diba ayoyi da yawa suna mana bayani akan fadala ta hijira kuma da faddala Allahul muhajirin ala alqa'irin ajran azima Allah ya faddala waɗanda suka yi hijira yace to in ba dan ladan hijira ba yace la kuntu imran min al-ansari da na kasance ɗaya daga cikin mutanen garin Madina amma dai saboda in samu ladan hijira ni ma na yarda in kasance daga cikin mutanen Makka nace in ba dan wannan hijirar ba da na kasance ɗaya daga cikin mutanen garin Madina yace walau salakan nasu wadiyan da mutane da su bi wani kwari yace au shu'uban ko kuma wani kananan hanyoyi masu kaya yace la salaktu wadil ansari wa shu'abiha da na bi hanyoyin da mutanen garin Madina suka dauka kwarin da suka dosa suka shiga cikin shi ko kuma hanyoyin da aka same su hanyoyi ne marasa kyau mutanen ansar in dai sun biye ce ni ma da na bi yace wa nasu disawa yake cewa mutane idan kuka dauka yace disawa al ansaru shi'ar yake cewa mutanen mu garin Madina kamar shi'ar ne abinda ake cewa shi'ar shine riga ta ciki riga wanda ake kwalata da jikin da jikin mutum kenan muna iya cewa ko yan ciki ko kuma makamancin haka yake cewa wannasu da sauru kuma su kuma sauran mutane riga ce ta waje game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan shine ake kira at-tashbihul baligh shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kenan annasu al-ansaru kaskashi'ar mutanen garin Madina kwatam kwacin riga ce yan ciki da ni da su kenan su kullum ku tare da ni suke yace wannasu da sauru kuma su kuma mutane sauran mutane kamar riga ce ta waje ai sai ta ciki in ta sha sannan ta waje sannan ta san me ake yi kenan sai wannan ya shabbaha mutanen garin Madina da sauran mutane su wa'annan wanda aka ba su shanu da dabbobin suka tayi da su yace kamar riga ce ta waje amma dai ku kuma kullum kuna tare da ni kamar riga ta ce ta ciki ba na iya rabuwa da ita yace me yake ce musu innakum satalqawna ba'di asaratan lalle bayana za ku samu babakere akan dukiya ta musulunci kina yanzu ba kuna tunanin ba an ci an bada an hana ku ba yake ce to yanzu ai babu komai yanzu nan bayana za ku samu babakere akan dukiya ta musulmai kuma wannan abin sai da ya tabbatu bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan khalifai nan khalifai guda hudu sun shude lokacin daula bani umayya a lokacin da aka samu a kawo dukiya ta musulmai amma dai kai baka saukace ta ba daga shekara nawa shekara ba ta ci ba 40 ba 42 zuwa 3 bayan mutuwar manzo Allah sallallahu ko daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yake ce musu lalle ku bayan mutu bayana satalqawna ba'di usratan zaku asaratan zaku samu babakere game da dukiya za a handa mai dukiya kuna kallo kuku da incin fi magana yace fasbiru hatta talqawni ala alhawdi ku yi hakuri ga wannan abin da zai same ku har sai mun gamu da ku har sai kun same ni a bakin koramata wanda tabki na wanda ake ce mai alkausar kenan ku yi hakuri radda Allah muka ga radda muka ga mu har ku yi hakuri da ku jure akan duk abin da za a yi muku har sai mun hadu da ku a tabki wanda yake alkausar kenan idan muka diba hadisin zan mu gani lalle hadisin yana tabbana yana mana bayani ana iya baiwa wa'inda almu'allafatu qulubuhum dukiya ta ganima wai ba sai zakka ba kare ba ana iya ba su dukiya ta ganima wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai a bangaren ijtihadin su da suka yi karkashin wannan hadisin kuma idan muka diba zan mu gani zan mu gani lalle kwadayi na abun duniya lalle kadda mutun ya sanya kwadayin abun duniya ya kawo mai da imani kamar yanda mutanen al-ansar suka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko bayan da kai hadisi wanda suke tabbatar mana bayan wannan hudubar da manzo Allah ya musu sai ga sunan suna ta kuka har sai da ya kasance gemun su ya jike da hawaye saboda abinda manzo Allah ya musu kenan kadda mutun yayi kokarin ya sai da dan wani abu na daga rayuwar duniya akan abinda yake lahi da wanda yake madawwami kuma idan muka diba zan mu gani shar'ancin yiwa shi shugaba ya yiwa talakawan shi huduba lokacin da aka samu wata munasaba wani abu wanda ya bujiro wanda ya dace a yiwa mutane magana akan shi kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle yana tabbatar mana rahaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da albarkar shi kasancewar ya tabbatar musu dalilin shi sun samu kaza hatta da arzikin da suke bukata kasancewar zawo shi sun same shi kenan rahaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da albarkar shi akan al'umma ba ma kaman mutanen garin Madina kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle da kai alama annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ya ba su labarin abinda zai kana anan gaba bayan mutuwar shi kuma wannan bai daga cikin abu wanda ake ce musu ilmu na gaiba saboda shi ba labari aka bashi yayi sarra abinda aka bashi labari abinda ake cewa ilmu na gaiba shine abinda yake koyayye babu wanda ya san shi illa ubangijin shi kuma haka idan muka diba hadisin zan mu gani lalle hadisin yana karantar da mu duk wanda ya jure akan wa'ansu musibu akan musibin da za su same shi a nan duniya hakika zai yana daga cikin wannan jurewar da yi sababi ne na daga haduwar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bakin tafkin al-kafura shine nan yake tabbatar musu idan sun jure sun hakura akan abin da zai su samu na daga babakere akan dukiya ta al'ummar musulmai hakika za su same shi a tafkin al-kafusar Allah datar da mu Allah sanya mu kasance daga cikin wa'inda za su sha za su tarar da manzo Allah a bakin wannan tabbacin. Idan muka diba wannan hadisin zan mu gani hadisin kamar bashi da alaka da shi da littahin. Yana mana littahin zakka kuma nan sai ya kawo mana yanayin yanda aka raba dukiya. Dukiya kuma ta ganima ba dukiyar zakka ba. Nan malam yake cewa lam yazhar li munasabatan wadihatan li iradil muallif hadha al hadith fi kitab az-zakat. Babu wata munasaba wadda take nunawa wannan hadisin ya dace a kawo shi a wannan wurin. Kenan hadisi ne wanda yake mana bayani akan ganima da raba ta. Shi kuma mu kuma muna bayani ne akan zakka. Yake cewa to wala alla zalika mutaba'atin hadisin akhrajahu fi babiz akhrajahu muslim fi babiz zakati fi sahihihi. Yace takannu bibiya ne game da abin da ya samu muslim ya hutar da shi. Kamar yanda muka yi bayani a farkon hadisin muka ce muslim ya hutar da shi a kitabuz zakat. Shi kuma imam al-bukhari ya hutar da shi a kitabu al-magazi. Shi ne nan malam yake cewa takanni shi muslim ya bibi wannan shi malamin da ya rubuta wannan hadisin shi al-maqdisi ya ga muslim ne ya kawo shi a cikin kitabuz zakat shi ma shi sanya ya kawo shi yake cewa a'a takanni ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karshen rayuwar shi ya bayyana musu lalle al-mu'allafatu qulubuhum suna daga cikin wa'inda za su ci zakka yake cewa to kenan sai ayi kiyasin su ba da ganima akan bayar da zakka kada da kasancewar sabani ne wanda wasu malamai suke gani kamar da kamar mazhabin Abu Hanifa da daliban shi suna gani lalle ana iya yin kiyasi bayar da ganima ga bayar da zakka ga madad muallafatu qulubihim kenan kiyasi ne nan an yi bayani su al muallafatu qulubun suna cin ganima kenan sai ayi kiyasi da su ma kenan ana iya ba su zakka al muallafati qulubuhum nan kuma nan mun riga mun huce a cikin suratul tauba ta yana daga cikin wa'inda manzo Allah wa'inda ubangiji ya kasa za a ba su zakka wal muallafati qulubuhum wa'inda zuciyarsu tana cikin ba tana kokonto a cikin musulunci kenan nan kurun malam ya kawo shi saboda min babi alfa'ida amma dai idan muka yi diba iya diba zamu gani bashi da wata alaka ta kaman mimmiya alaka da kitabu az-zakat sai dai shi imamu muslim shi ma ya kawo shi a galkashin kitabu az-zakat wallahu a'lam sai littahi na gaba malam yake cewa babu sarafati alfitr da sauran lokaci mu shiga idan mu ga wannan abinda hali zai yake cewa babu sadaqatil fitr babu wanda yake mana bayani akan sadaqa zakkar kono zakkar da ake wutar da ita a ƙarshen azumi wannan kuma sadaqa zan mu gani an sanya ta ne saboda tsarkaka shi mai azumi ya wutar da ita kuma idan muka diba zan mu gani da koi cuɗanya ko soyayya ko almuwasa tsankanin shi mai kuɗi da talaka kuma wannan shine abin da dai ubangiji ya sanya mu karanta hadisi guda biyu ne kalkashin baba malai yake cewa al hadisu sani wa 70 ba'da al 100 hadisi na 172 yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhu qala farada an nabiy sallallahu alayhi wa sallama sadaqata al fitr aw qala ramadana ala al zakari wal unsa wal hurr wal mamluk sa'an min tamr aw sa'an min sha'ir qala fa adala an nasu bihi nisfa sa'in nisfa sa'in min burr ala al saghir wal kabir wa fi lafz an tu'adda qabla khuruj an nas ila al salati wa an hadith imam al bukhari yahudar shi a cikin kitab al zakati babu sadaqata al fitr ala hurri babu wanda yake mana bayani akan zakakkono game da mutum wanda yake intacce dakina juz'i na biyu shahi na 131 hadisi mai lamba ta 2511 haka shi ba imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin kitabuz zakat babu zakatul fitr ala almuslimina min at-tamri wa ash-sha'ir babi wanda yake bayani akan zakakkono akan musulmai daga dabino ko kuma daga sha'ir juz'i na uku shahi na 68 hadisi mai lamba ta 984 hadisi ne na Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yace farada annabi sallallahu alaihi wasallama sadaqatul fitr lalle manzo Allah lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya farlanta ya wajabta zakakkono nan lafzu farada shine yake nihin aujaba ko kuma amara idan muka diba zan mu gani a cikin Qur'ani ana mana ubangiji ya yi wal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kun ga nan kalmar kutiba ta zo bi ma'ana farada aw aujaba wa aujaba duka zan mu gani kalmomi ne mutaqariba lafazu farada aujaba kataba amara dukkan su lafazozi ne wanda suke duk da kasancewa bangaren malaman usul da kai bambanci tsakanin al fardu wal wajib yake cewa auqala ramadan ko kuma yace sadaqatu ramadani ala dhakari wal unsa akan namiji da mace wal hurr wal mamluk kuma da 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 wanda yake bawa sa'an muntamarin abinda ake huddawa ana hudda sa'i guda na daga dabino sa'i guda shine muddan nabi guda hudu shi suke baka sa'i guda ko kuma tiya guda irin tiya garin nan amma dai a shahe ba tare da ba tayi tozo ba yace au sa'an min sha'irin ko kuma sa'i guda na daga sha'iri sha'iri wannan nau'i ne daga abincin larabawa nan bamu da irin shi yace qala shi abdullahi bin umar yake cewa fa'adala an-nasu bihi nisfu sa'in min burrin sai mutane sai suka kimanta suke bada rabin sa'i daga burrin shine alkama kinan maimakon abada shi dabino ko kuma sha'ir sai mutane suka ce to tunda haka ne bari mu bada rabin sa'i na daga albur shine ka alkama yake cewa alas sagiri wal kabir game da babba ko kuma karami kinan babban mutum ko kuma karami babba da karami duka yaro da babba dukkan su ana hutar musu da wannan yake ce amma dai wa'annan mutanen da suka yi su ne ma'abuta ilimi ba kowa ba garmagar ba gama gari bane ba suka zo suka ce a bari a daidaitawa masu ilimi su ne kai ijtihadin su suka ce to bari a ringa tunda alkama ce a ringa bada rabin sa'i kenan muddu guda biyu maimakon a hudda muddu guda hudu yake cewa fi lafzin na daga wani lafazi an tu'adda qabla khurujin nas ila salati na hutar da ita kamun mutane su huta zuwa ga masallaci hadisi na biyu yana da alaka da hadisin na farko mu karanta shi sai mu yi sharhin da abin da ya sawaka yake cewa alhadisu salis was sab'un ba'da al-mi'a hadisi na 173 an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kunna nu'tiha في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ساعا من طعام أو ساعا من تمر أو ساعا من شعير أو ساعا من أقط أو ساعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعضل مدين قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث إمام البخاري يهتر الشيئة في كتاب الزكاة باب ساع من زبيب باب يونديك بياني أنا هتر زكاة كونو ساعي قدا ندق زبيب شيني بوش الشر زي شيني أجي كرا دا الزبيب جزئي نبي شهينا دليد تلاتن دا حديث ميلم باتا دبوئي دا دليب يرتقص هكا شما إمام مسلم يهتر الشيئة في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير باب wanda yake bayani akan zakat kono game da musulmai suna hutar da ita daga dabino ko kuma daga sha'ir juz'i na uku shahi na 69 hadisi mai lamba ta 985 hadisi ne na Abi Sa'id al-Khudri mun sha bayanin wane ne Abi Sa'id al-Khudri yadda Allah ya tabbata a gare shi yake cewa kunna nu'tiha fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna bayar da wannan zakat ta kono a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda muke hutar da shi shine sa'an min ta'amin sa'i guda na daga abinci aw sa'an min tamrin ko sa'i guda na daga dabino aw sa'an min sha'irin ko sa'i guda na daga sha'ir aw sa'an min min aqdin ko sa'i guda na daga ciku aw sa'an min zabibin ko sa'i guda na daga bushashshen reza falamma ja'a muawiya yayin da muawiya yazo to nan da kai ihtimalin muawiya yazo hajji ne ko kuma yazo garin madina ne ziyara ko kuma ya lokacin da Muawiya ya kasance khalifa na musulmai na mummadai nan hada mafi rinjaye ya zo hajji ne ya biyo garin Madina ziyara a lokacin nan yaji ya zo musu waja'ati samara sai ya zo musu ga wata alkama wanda ake kiranta da as-samara sune suke kiranta al-hindatu samara wata alkama ce as-samara ana noma ta ne a can garin sha shi kuma a Muawiya a lokacin ya kasance gwamna a cikin a can garin sha to an noma sai ya zo ma mutanen Madina da wannan alkama irin wannan alkama qala sai ke cewa ara muddan min hadha ya'dil muddain ai ina ganin muddu guda daya yana da kiman muddu guda biyu na daga abinda kuke huddawa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan maganar Muawiya ce kenan shi ijtihadin shi ne yayi da ya auna ya gani a hudda rabin muddu a cikin sa'i ka hudda muddu biyu maimakon ka hudda muddu hudu ya wadata ta kai amma dai ya kasance in al-hindatu samara ce alkama wanda ake ce mata as-samara ta garin Sham yake cewa na Abu Sa'id al-Khudri yake cewa amma ana amma dai ni dai فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنغشي بأنا هترد سائي قدا مد قدا هدو كما يند أكي هد شألوك تمنزع الله صلى الله عليه وسلم وأن اجتهاد شنه أمس أيشي نفقيه نسحاب منزع الله صلى الله عليه وسلم كما اجتهادي كما ينا إيا وايا كسنتي أنداتي وكما يكسنتي بأداتي با دوان الله باشي جاوغو إيكوان ني اجتهادي تو إما يكسنتي ميداتي wani akan ijtihadin shi yana da lada biyu ko kuma ya kasance bai dace ba akan ijtihadin shi ba yana da lada guda daya amma dai wannan ya takaita ne ga wanda yake da ahliya yake da ikon yin ijtihadi bangaren nususu na shari'a shari'ar musulunci kenan idan muka diba hadisin zamu gani lalle hadisan wannan guda biyu suna mana bayani akan wajibin zakakkono akan kowane musulmai wajibi ne saboda manzo Allah ya ce farada ai an farlanta mana asabida Umar Abdullah ibn Umar yace farada annabiyyu alwai manzo Allah ya farlanta mana kuma idan muka diba wannan hadisin zamu gani suna tabbatar mana lalle ana hudda ta ne ga kowane musulmai babba ko kuma karami namiji ko mace bawa ko kuma da kowa ana hudda ne kuma idan muka diba zamu gani lalle hadisin ya takaita akan ba hudda ma yaro wanda yake ciki aljanin wanda yake ciki amma duk da kasancewa wasu malamai sun bada dama sun tahi akan mustahabbi ne yaron da yake ciki shi ma a hudda me haka ya ka samu asar a wurin Usman bin Affan ya kasance dan ma da yake da a ciki yana hutar me da zakakkono idan mutum idan ya ƙara akan zakashi amma idan mutum bai ba kuma nan malamai suna da sabani suke cewa blasiya ma mazhabin Imam Malik yake cewa idan ya kasance an ga wata aka ahiyar bata tabbata bata wajaba akan shi ba amma dai ya kasance ana shirye-shirye a sharuwa rana bata hada ba aka ahiyarin shi ma yaron sai an gudda mai ta zaman to yanzu wajibi akan shi amma dai wanda aka ahiye shi bayan rana ta hada to yanzu wannan mustahabbi ne in kaga dama kai mu ahiyin shi ka hudda mai in baka ga dama ba kuma shikenan bata wajaba akan yaron ba haka wanda yake cike in kaga dama ka hudda mai saboda mun samu Usman yana aikata haka kuma idan muka diba zahirin hadisin zamu gani da kai wa'ansu abubuwa wanda aka haddade mana akai a kalkasin su kadai muke iya hudda zakka sai dai malamai sun tayi akan sun samu sabani akan wannan mas'ala bangaren mazhabin Imam Malik da Shafi'i da Ahmad jamhurin malamai sun tayi akan komai ana iya hutarwa haka Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbal ya tahi a ɗaya daga cikin mazhabin shi ko kuma hada wanda ta shahara akan mazhabin shi akan lalle in ba cikin wa'innan abubuwan ba wanda hadisi suka bayyana mana ana hutar da su hakika babu wani hurmi a hutar da shi amma dai da kai hadar shi wanda shi Imam Ahmad ibn Hanbal wanda Ibn Taymiyyah ya zaba a cikin ikhtiyarat din shi yake cewa kurum kowa ya hudda abincin da ake iya ci a cikin garin shi misali a nan garin muna cin hatsi muna cin dawa muna cin alkam muna cin hatsi muna cin dawa to mu hudda daga su an halatta mana haka kuma wannan ita ce hada mafi rinjaye kuma idan muka diba hadisin zamu gani lasiya ma lafazin Imam Muslim wanda yake mana bayani ana hutar da ita kamun lokacin kamun mutane su huta masallaci su tahi su yi sallah ko kamun sallah kamun hutar mutane zuwa ga sallah duk da kasancewar da kai ita mas'ala ce wanda malamai suke da sabani a cikin ta wani suna gani a hudda ta kamun wannan lokacin lasiya ma mazhabin Imam Malik yana ganin ana hudda ta kwana biyu kamun wannan lokacin kwana biyu kamun hutar mutane zuwa ga idi amma da dama a huddata wa'ansu sun tayi mazhabin Imam Abu Hanifa ya tayi akan ana iya jinkirta ta shekara guda ma wannan kamar wannan azumin ka ce a kai ko kuma a wannan lokacin kama azumin yazo ka hutar da ita ka ce ka hutar da ita wa'ansu suka ce a kana har shekara biyu ma daga cikin yaran shi sun yi bayani ana iya har shekara biyu mutun yana iya huddata saboda ai an bada dama ayi ta'zilin hutar da zakka suka yi kiyasi akan haka shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai riwaya Abu Dawud wanda yake tabbatar mana manzo Allah yake cewa duk wanda ya bada ta kamun sallah zakatul maqbula zakati tabbatatta zakati amsassa a wurin ubangiji wanda ya bada ta bayan sallah ko ta kuma wannan ya koma sadaka ce daga cikin sarakoki shi wa hadisin da nake so in karanta shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bada ta kanu yu'tuna qabla alfitr bi yawmin aw yawmayn yana bada ta kamun azumi da yini daya ko kuma yini guda biyu kamar yanda Imam Malik ya tahi akan haka kuma wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam Bukhari ya hutar da shi kenan fada mafi rinjaye duk da kasancewar bayanin da shi mazhabu Abu Hanifa suka yi ana iya hudda ta shekara ɗaya ko shekara biyu kamun dai azumin mutun yana iya zikirta ya hudda ta a lokacin da wannan fada ce wanda suka yi kiyasi akan zakka hutar da zakka wannan fada ce wanda gaskiya tana da rauni su kuma mazhabin Imam Shafi'i suka ce akan a mutun yana iya hutar da zakkar shi ta kono a harkon azumi suka ce akan haka su ma madaran su tana da rauni sannan Imam Malik yace a bai yiwa mutun ya hudda ta sai dai kamun sallah shi kuma mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal sune suka ce akan yini daya ko yini guda biyu kamar yanda muka karanta hadisin da Imam Bukhari ya hutar da shi kenan shi hada mafi rinjaye ita ce hadai Imam Ahmad bin Hanbal saboda kawo hujja da suka yi da hadisi wanda yake ingantacce sahabbai sun kasance suna hudda ta yini guda ko kuma yini biyu kamun sallah kamun hutan mutane idi wallahu ta'ala a'lam kenan zan mu tsaya daga nan shine karshen littafin kitabuz zakat zan mu koma littafin azumi kitabu siyam bi iznillahi ta'ala sati mai zawa abinda muka hada daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu Allah sanya taron nan da muka yi ya kasance taro ne kalkashin inuwa al'arshi Allah ba ma kasanmu kwanciyar hankali Allah taimake mu ya taimaki al'ummar mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.